Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 1 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farin ciki kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana shakku game da tabbacin cewa Russia da Sin suna kokarin samar da zaman lafiya a Ukraine. Akalla mutane 36 ne suka sheka lahira bayan da wani jirgin fasinjoji da na dakon kaya suka yi karo a Girka. Iran ta baiwa jakadun Jamus biyu umarnin ficewa daga kasarta mako daya bayan da Jamus ta dau mataki irin wannan akan jakadun Iran biyu.
Kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya, jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta ga nasarar da dan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaben shugaban kasar.
Tunda an kai ga nasara cikin wannan zabe, Ubangiji Allah ta fitar alkhairi. Kuma mu mazauna Lagos, abinda muke tunani zai faru bai faru ba, Allah Ubangiji ya kare.
To shugaban Niger Muhammad Bazoum ya aika da sakon taya murna ga zababban shugaban kasar na Najeriya.
A yadda aka yi zaben nan cikin yanayin mutunta yanci da mutunta tsarin demokradiya da yanayin haske, abu ne da ke jaddada matsayin demokradiya a babbar kasar ku.
Sannan muna tafa da rahoto kan kama shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa da yan sanda suka yi a jihar Kano, da kuma shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamili Kai zai gabatar mana. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Laraba ya bayyana shakku game da tabbacin cewa Russia da Sin suna kokarin samar da zaman lafiya a Ukraine, inda ya bayyana rashin daukan kwararan matakai daga bangarorin biyu da za su tabbatar da furucin da suka yi don nuna goyon bayan zaman lafiya. Da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai Uzbekistan, Blinken ya faɗa wa manema labaru cewa idan da gaske Russia ta shirya don ɗaukan matakin sasantawar diplomasiya mai ma'ana domin kawo ƙarshen yakin, to Amurka ma a shirye take ta shigo cikin lamarin. Sai dai kuma ya faɗi cewa take-taken Russia har ma da na shugaba Vladimir Putin, wanda ke nuna buƙatar Ukraine ta amince da wasu yankin Ukraine su kasance ƙarƙashin ikon Russia, yana nuni da cewa Russia ba ta da ra'ayin wannan mataki. Ayar tambaya a nan ita ce ko shin Russia za ta kai matakin da za ta shirya janye hare-harenta, kuma ko za ta yi hakan bisa tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanadar. Yawan mutane da suka mutu a sakamakon wani hatsarin jirgin fasinja da ya karo da jirgin dakon kaya a arewacin Girka a yammaci ya cimma 36, inda akalla mutum 85 suka jikkata. Jiragen biyu sun yi karon ne a kusa da birnin Tempe, kimanin kilomita 380 a arewacin babban birnin Girka, Athens. Jirgin fasinjojin ya nufi arewa da Athens ne zuwa birnin Thessaloniki, inda jirgin dakon kayan kuma ya taso ne daga kudancin Thessaloniki kan hanyarsa zuwa birnin Larissa. Aƙalla ɓarin jirgin inda fasinjoji suke guda uku ne suka faɗi sannan suka kama da wuta. Hukumomi sun bayyana cewa an yi jigilar kimanin fasinjoji 250 da suka tsira daga hatsarin, babu kwarzani ko kuma 'yan raunuka zuwa birnin na Thessaloniki cikin bas. Jirgin jigilar fasinjojin yana ɗauke ne da mutum 350. Aƙalla 'yan kota kwana 150 da motoci 17 tare da motocin ɗaukar marasa lafiya 40 ne aka aike wurin da hatsarin ya auku, domin nemo waɗanda za su iya kasancewa a cikin ɓaraguzan jirgin.
Nan gaba kaɗan Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Yanzu bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya, jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da hukumar zaɓe ta INEC da ƙasar ta bayyana ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar APC, wato Bola Ahmed Tinubu, a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar Asabar. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana.
Rahotanni dai na cewa tun a daren jiya ne dai magoya bayansa a sassa daban-daban ta Najeriya suka fada tituna domin shagulgula tare da godiya ga Allah dangane da wannan rana da ya nuna musu na dan takarar nasu ya zame shugaban kasa mai ciran gado kamar yadda shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Mahmud Yakubu ya ayyana shi a daren jiya ko a shubahin yau din nan. Yanzu dai za a iya cewa bakin cikin da ya mamaye ƴaƴan jam'iyyar APC ya rikide zuwa farin ciki sakamakon nasara na baki daya da ya samu a ƙasa. To koya mazauna birnin Lagos ke ji da wannan nasara na dan takarar nasu da kuma jam'iyyar APC ga dai abinda wasu so ke cewa.
To sunana Alhaji Buhari Miyadi Gumel Jigawa State. To alhamdulillahi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gaskiyar magana mu nan mazauna Lagos zaben da aka yi na Tinubu abu ne wanda yake iya tattare da jan hankulan mutane. Me jan hankulan mutane? Game da yanda aka yi zaben nan a jihar Lagos kowa ya ga irin abin da ya faru. To amma fatan mu tunda an kai ga nasara a cikin wannan zabe Ubangiji Allah ta fitar da alkhairi. Kuma mu mazauna Lagos abinda muke tunani zai faru bai faru ba Allah Ubangiji ya kare. Especially mutanen Hausawa an fito an yi zabe an zabi mutumin nan kuma an bashi goyen baya kuma kai ga nasara.
Sunana Abubakar Sada baban gida. Mazaunin Lagos Sabaura. Lalle muna cikin farin ciki da samun wannan gagarumin nasara da muka yi a irin wannan lokaci a yau. Sannan kuma muna taya 'yan Najeriya murna da farin ciki. Ubangiji Allah sa wannan zabe da aka yi ya zama alkhairi ga ƙasa baki ɗaya. Masha Allah. Kuma muna roƙon adawa da su taho a haɗa kai a ciyar da ƙasa gaba.
Sunana Aminu Tahiru Mani. Alhamdulillah muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka yi zaɓe lafiya babu tashe-tashen hankula ba komi kuma zaɓe ne ingantacce free and fair election wanda ban taɓa ganin zaɓe irin wannan ba a tarihin rayuwata wanda aka kamanta gaskiya. An yi zaɓen nan iya an ba kowa dama ya zaɓi gwargwadon iya wanda yake buƙata. Daga ƙarshe kuma Allah ya yi mamu zaɓin wanda ya kaddara mana. Allah sa wannan shine mafi alkhairi a gare mu. Allah kuma ya taimaki kasar mu gaba daya.
Ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos kenan game da nasarar da Aswaju Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya samu na lashe zaben kasa. Ko ina kawai ga dai a fadin tarayyar Najeriya mawaka da magoya bayan jam'iyyar APC ne ke cin karansu babu babbaka kama haka. Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos, Najeriya.
Ta yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
A yau Laraba ne Iran ta baiwa jakadun Jamus biyu umarnin ficewa daga ƙasar ta a wani matakin tankiya bayan da Jamus ita ma ta ɗau irin wannan matakin a makon jiya. Umarnin ficewar da Jamus ta baiwa jakadun Iran su biyu ƙorafi ne da ya biyo bayan hukuncin kisar da Iran ta yankewa Jamshid Sharmar ɗan ƙasar Jamus. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani a yau Laraba ya ce Jamus tana mata shigi akan harkokinta na cikin gida da kuma harkokinta na shari'a. Iran ta zargi Sharmhat da laifin jagorantar bangaren kungiyar da ke goyon bayan masarauta wanda ke dauke da makami lamarin da danginsa suka musanta. Ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock bayan yankewa Sharmhat hukunci a makon jiya ya ce akwai ayar tambaya a game da yadda aka kama Sharmhat kuma bai samu damar kare kansa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya tattauna batun kudurin shirin yin garin bawul da shugaban kasar Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ya samar yayin ziyararsa zuwa kasar a yau Laraba. Kana ya yaba da matakan da aka dauka a kasar ya zuwa yanzu. Da yake ganawa da manema labarai a Tashkent, Blinken ya ce ya bayyana mahimmancin 'yancin 'yan jarida da kuma baiwa 'yan kungiyoyin sa kai dama. Ya kuma taɓo batun harkokin ƙoƙarin da Uzbekistan take yi don kawar da matsalar kamfanonin auduga wanda ake yi wa titiye, inda ya ce wannan babbar nasara ce kuma abin koyi ga sauran ƙasashe. Blinken ya ce kai ziyara Uzbekistan rana ɗaya bayan da ya gana da takwarorinsa biyar daga ƙasashen Asiya ta tsakiya. Matakin da ya bayyana a yau Laraba a matsayin wani ƙoƙari na ƙarfafa haɗin kai a yankin.
Gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban Niger Muhammadu Bazoum ya aike da sakon taya murna ga dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu wanda hukumar INEC ta ayyana a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban Najeriya na ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya ga wasikar ka kuma rahoton da ya hada mana.
A wasikar da sashen yaɗa labaran fadar shugaban kasar Niger ta aike wa manema labarai, shugaba Muhammadu Bazoum na Niger ya ce ya kai dan uwana zababban shugaban Najeriya Ashiwaju Bola Ahmed Tinubu. Zaben da aka yi maka dan ka shugabanci Najeriya dama ce da zan yi amfani da ita don yi maka barka, in kuma yi maka fatan alheri da fatan samun nasarorin ayyukan da ke gabanka. Ina yi wa al'ummar Najeriya jinjinar ban girma saboda jajircewar su akan maganar tabbatar da demokradiya. A yadda aka yi zaben nan cikin yanayin mutunta yanci da mutunta tsarin demokradiya da yanayin haske, abu ne da ke jaddada matsayin demokradiya a babbar kasar ku, kuma alama ce da ke nuna ci gaban demokradiya a nahiyar Afirka. A ƙarshen wannan wasiƙa ta taya Bola Ahmed Tinubu murnar samun nasarar lashe zaɓe, Muhammadu Bazoum ya ce da sunana da na al'ummar Niger ina ƙara jinjina maka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, rundunar 'yan sanda ta jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce bayan kammala bincike za ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Dogo a gaban kotu. Da yammacin jiya talata ne jami'an rundunar suka kama dan majalisar wanda ke wakiltar ƙananan hukumomin tudun wada da Dogo a majalisar wakilan Najeriya, bisa tuhumarsa da hannu wajen tarzomar da tawakana a shekaran jiya Litinin a garin tudun wada da ke yankin kudancin Kano, zargin da ya musanta. Mahmud Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Rahotanni daga majiyoyin hukumar tsaro a Kano sun ce kimanin mutane uku ne suka mutu kuma da dama suka jikkata bayan da tarzoma ta barke a tsakanin magoya bayan jam'in APC da NNPP a garin Tudun Wada. SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano, kuma ya yi ƙarin haske dangane da batun dabke Alhassan Ado Dogo.
Yanzu haka yana babban sashen bincike manyan laifuka da ke nan ɓangaren kisan kai an fara gudanar da bincike. Daidai lokacin da ake tattara sakamakon zaɓe a ƙaramar hukumar Tudun Wada, akwai wato waɗanda suka je suka sanya wuta a ofishin NNPP na wannan ƙaramar hukuma. Wanda ta dalilin haka mutane biyu suka rasa rayukansu. Haka zalika bayan wannan abu ya faru mun kama mutane a wannan wuri wanda muka fara gudanar da bincike. Muna cikin bincike kuma sai muka ga faifan bidiyo yana yawo da waɗansu mutane da raunuka a cikinsu, suna zargin cewa shi wanda rabu da Alhassan Ado shi ne ya harbe su. Wannan ce ta sa aka fara da bincike wanda muka yi ke masa da kuran gayyata ko bai samu ya zo ba, wanda muka dare shi muka kamo shi. A cikinsu wanda abin ya faru da su an ja daki bayanansu, wanda daga baya muka ji rahoton babu tambaya ya rasu. Da zarar mun kammala bincike akan wannan zarge-zarge gaba ɗaya, za mu gurfanar da su gaba ɗayansu wanda suke hannu a gaban ku.
Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan matakin 'yan sanda.
Sunana Rabiu Ahmad Kofa Masugal. Lokacin da ka ce ka kai wani matsayi, to dole ya zama cewa ka hana kanka ba da wata gudunmawa a kawo rashin zaman lafiya, domin duk lokacin da aka ce an kama wani babbato al'umma ba za su zuba ido ne su ga me zai faru, saboda dama zaka ga cewa an kama watakila wani babba kuma daga baya sai ka ji shiru. To fatan dai shine aiwa kowane bangare adalci.
Sunana Abdulhadi Abubakar. Kama Alhassan Ado Dogo da hukuma ta yi abu ne mai kyau, ganin cewa a baya ana zargin cewa irin waɗannan manyan 'yan siyasa da ake zargi da yin waɗansu abubuwa marasa dacewa a lokutan zaɓe ba a hukunta su ko kuma ba ma a kama su. Kuma da yake ba zaɓe na shugaban ƙasa kawai za a yi ba, akwai zaɓen gwamnoni da za a yi nan gaba daga na gaba kan ga zurfin ruwa kamar yadda Hausawa kan ce.
A nasu ɓangaren masana dokoki da harkokin shari'a a Najeriya sun ce bincike da kuma gurfanar da waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka na cikin ayyukan da doka ta rataya a wuyan 'yan sanda. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu San malami ne a tsangayar koyi da aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano.
Ka san shi dama aikin na sanda shine karewa, hanawa kenan, da kuma bincika da wato yin kokari a hana yin laifi. Kaga tun da yake akwai zargi wannan cewa yana irin wanda ake zargin suna da hannu a tarzoma, to wannan abin da sanda suka yi abu ne mai kyau, kuma ya kamata su tsaya tsayin daka ba sani ba sako, kuma shi ma ya masa adalci. Kuma dama ka sani ko da dokar zaɓe ko ba dokar zaɓe, dama laifi ne wannan kunshe a cikin kundin laifuka na penal code na jihar Kano. Saboda haka kaga kaman dai dama sakaci ne yasa ake kokari a fito da irin wannan laifukan, misali a cikin dokar zaɓe ko kuma a ce za a yi wata hukuma ta musamman akan laifukan zaɓe.
Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dokokin Najeriya ke kokarin tabbatar da dokar da za ta kafa hukuma ta musamman Nijar da za ta tabbatar da hukunci akan masu aikata laifukan zaɓe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 10 na safe ne da minti kusan 15. Yanzu ga shirin Arewa a yau.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masauraro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau, da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi 19, kama daga lamuran tsaro, guncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji ɓangaren da mai martaba Sarki Muri Alhaji Abbas Tafida ke bayyana yadda al'ummar Arewa ke kwance kan arziki, musamman ma ta ɓangaren noma don yaƙi da talauci. Sai kuma Jiya Bilkisu Sambo da ke mana bayani kan yadda ta kafa makaranta da ke shigar da yara karatun zamani.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban tsiya.
Ga mai martaba Sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida da ke ƙara bayani a matsayinsa na uban ƙungiyar shuka ciyawa a Arewa don hana fitinar makiyaya da manoma.
Da hankali ake riki kasa. Yan siyasanmu su daina rashin kunyan salle a nan suna fada kan zaɓe, an gama zaɓenka ka zo ka cuce mu, gobe kuma an yi zaɓe ka cuce mu, to a ƙarshe banda fada me zai dawo a ƙasa. Dole ne mu saya Niger State alone ta isa ta ciyar da duk Nigeria, Taraba alone ta isa ta ciyar da duk Nigeria. Amma ka je Niger ka sami ta je Taraba, za ka sami wanda bai sayi sabon wando ba, domin bai san abin da ya kamata ya yi ba. Inda shekarun da muka kai daga independent zuwa yanzu, bai kamata muna da 1/10 na jahilcin da muke da ciki a yanzu ba. Har yanzu kai yuriyar da muke ta kuka ai babu taki, to takin ma yanzu duk duniya an gane a kuskure ne, wannan takin zamani da kake gani, domin yana kashe kasa. In kuka yi takin kashin shanu yafi alheri. Mu dawo wajen kiwo, ka san zogale kan ko? To, wani abinci ne ya rike Arewa ya wuce zogale da kuka. To, yadda zogale ke gera mutum haka yake gera saniya. Yanzu muna suka zogale don talaka ya ci, don saniya ya ci. Ka ɗauki wake akwai na miya, akwai kuma na dabbobi. Kowanne ne ka juya, akwai sabon fasali, akwai glarisidia, akwai daga taste. Duk sauran duniya sun kirkiro waɗannan abubuwa. Ina wanda muka yi? Muna da kasa enough, muna da kasa wadatacce. Amma ina aukinta? In ba mun mai da kasanmu mai auki ba, to duk abin da muke so mu yi ba za a yi ba. In kuka ce makiyaya da wannan suna fada, to waye suke fada a East kuma? Wai ne ne suke fada a Ibadan? Wai ne ne suke? Duk inda ka je a kasan nan yanzu, gaskiya ɗaya ne. Mun tara yara da ba su da sana'an kome, domin iyayensu ma ba su sami ga sana'an da suke yi ba. Karatunmu ya dawo suna kawai, a yi university 1000 a gaskiya ba ko ɗaya. In ka je University of Agriculture duka na Nigeria ka je ka duba ka gani, za ka samu lecturer kansa, in ka ce masa yaya spacing a masara, ya ake shuka masara, sai ya yi tunani. So, kun gane maganan? Maganan shi ne damuwan kasan nan hankali. Dole mu mai da kowa mai hankali a abin da ya sa a gaba. Sannan ne abin nan zai tafi daidai. Mu shuka shinkafa daidai, mu shuka masara daidai, to za mu sami shinkafa da masara yadda muke bukata. A yi kiwo kuma daidai, za mu sami nama da saniya komai da muke bukata. Yanzu kudin kilo na nama a kasuwa a rahansa 2,500. A 2,500 ne ma sai an jika naman awa 3, ya sha ruwa, sannan a sa maka askin. To, a gona na duk inda na kashe naira 300 ina samun kilo na life weight, kilo na saniya. Ciyawan da zan ba saniya naira 300 zai bani nauyin kilo ɗaya a rana. Kilo ɗayan nan kuma rabinsa ne nama. So, in na kace naira 300 ina samun naman nawa kenan? 1,200. Baka ga so hudu ba? Ko wani gefe na kiwo da noma ka ɗauka, za ka yi riba so hudu. Amma talakanmu, kusan ko 90% na manomanmu ba su riban kokobo. Sai asara, domin bai san abin da ya kamata ya yi ba. ba yadda za a yi mu shigaba da jahilci, ba ado da jahilci. Idan aka sami wannan fasali na ciyawa da sabon noma, ba wai kawai mai kiwo zai yi gefe ɗaya, manomi zai dawo gefe ɗaya ba, a'a za su haɗu su dawo ɗaya, kowa zai dawo yana kiwo yana noma. Abinda na fara yi a Taraba shine a raba ma kasam gefe biyu, wannan shekara a yi noma ta nan, a yi kiwo shekara biyu a can, bayan shekara uku a canja, wurin da ake noma ya dawo ana kiwo, wurin da ake kiwo a dawo ana noma, kasa ba zai mutu ba. Da na ga ba ni da kakakin da zan busa kowa ya ji, sai na fara nawa, na raba gona na uku, kowane shekara in yi masara a nan, in yi rogo a nan, in sa shanu a nan, ana zagayawa. To in ka je wurin gaba ɗaya bai mutu ba, kowa zai zo gonan sarki ya yi noma, yaya ka san bai mutu ba?
Mun gode mai martaba. Hajiya Bilkisu Sambo ta Asusun Minal za ta bayyana mana muhimman abubuwa goma da take nakaltawa 'yan makarantarta.
Kaga kamar yadda na maka maganar dabarun inganta rayuwar nan, za ka koyar da mutum alamomin dabarun inganta rayuwa guda goma, su san muhimmancin tukuna idan za su zo makarantar lokaci, su san muhimmancin tattali, su san muhimmancin yin magana, su san muhimmancin kai abubuwa da dama.
Ina zuwa Hajiya Bilkisu, ya kamata kafin mu wuce wannan gabar abubuwan inganta rayuwa na ilimin nan guda goma, shin za ki iya lissafa su da ka ba tare da kin duba takarda ba?
Zan iya ingiran iya lissafa su, amma na dai da Turanci.
Za ki iya fassarawa?
Zan iya fassara. To, na farko shi ne akwai inda muke tabbatar da self-esteem ɗin mutum, wanda ka san kai waye, ka yadda da kanka. So, self-esteem. Kuma akwai goal setting, ka fahimci akan cewa ina da abin da nake so na cimma, zan cimma shi. Akwai time management ɗin yana daga cikin abin da waɗannan matan a da ba su san da shi ba, amma yanzu in ka ce musu ƙarfe goma ina son ku a nan wajen, za ka zo. Idan yau ɗan siyasa ya zo ya musu ƙarya, idan ya tafi ya dawo ce lokaci kaza da ka zo mana lokaci, suna riƙe da wannan abun. Akwai value orientation, akwai value na mai ake ce value ne da Hausa,
mutum ya dinga darajanta,
yawa darajanta kanka, yawa. Sannan akwai kuma negotiation. Yau waɗannan mata da suke nan, wala duk ilimin Bature in ya zo ya danya musu dabara ya san da zai wani ɗinsu ba zai iya ba, because an yi grooming ɗinsu yadda za su yi negotiating abu, kuma mu koyar da su refusal skills.
Wato sai an tattauna da su, sun duba abin da ya dace da wanda bai dace ba kafin su yarda.
Kuma akwai refusal skills. Yanzu dai 'yan matan da dai muka traina su, duk da dai yanayin rayuwa kuma yakan canja, yau dai ba za ka zo ka ce wai za ka zo ka yaudare su da dan kana da kuɗi ko kuma dan wani abu, sai ka ce yau ka yaudari waɗannan ba, saboda mun koyar da su kalmar su san yadda za su ce no akan certain abubuwa, naki, yawa akan naki. Sannan akwai kuma what are the other things,
ina jin saura guda biyu ne ma baki sino ba,
so ka san yanayin al'amura. So amma dai waɗannan abubuwa ne da gaskiya muke kokari mu ga akan cewa, dan yanzu misalin ba alfahari ba, karkashin wannan santa ya ba wani power da ina ga idan kana son mata dubu ne a wannan yankin, in dai har ka fito ka ce ai malama alkhairi ne ta ce, because har suna suka bani, saboda sun yarda akan cewa da na zo musu na kawo musu alkhairi a cikin rayuwarsu, na kawo musu, because that ya tabbatar maka muhimmancin ilimi da daraja irin na malami. Ni dai gani wasu ma sun girme ni. Akwai matan da muka zo sallah tana yi, sai aka ce tana ta dukufa, aka ce ba haka bane, ta ce ha ku za ku ya min shekara da shekaru, amma kafin yau a waye gari baiwar Allah idan tana sallah, idan wannan ita da kanta za ta wannan. So kaga akwai fannin addini, akwai fannin zamantakewa, akwai kuma da hidiman aure. Mun gyara aure da yawa yau a wannan karkashin wannan ilimi da muka koyar. Yau idan mace-macen aure, duk da dai yes, mun riga mun san yanda mazan lokaci suke da yanda ake so a gyara rayuwar auren, sai sun ta san yanda suke ta wannan ɗin shi. Amma dai a karkashin ilimin da waɗannan mata suke samu, suna kokari su ga tarbiyyar gidansu ingantacce ne cikin ikon Allah.
Masu sauraro, da wannan za mu dakatar da shirin, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Suba da mai hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
Kai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Malam Hamidu Kalala kuwa jihar Difa. Yace ina taya murna ga al'ummar kasar Najeriya bisa samun sabon shugaba. Da fatan muna addu'ar Allah ya sa shugaba ne mai adalci ne kishin kasa. Amin. Sakon haɗin gwiwa daga Sunusuma Dattin da Magaram da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka tare da malami Kurra garin Sarkin Noma. Suka ce ci gaba da jan akalan Najeriya da jam'iyyar APC za ta yi ƙarƙashin jagorancin Asuwa Jubola Ahmad Tinubu. Ko kaɗan mu hakan bai zo mana da mamaki ba, don kuwa daman sautari a Afirka jam'iyyar da take mulki ba kasafai take shan kayi ba, ko da kuwa jama'a ba su zaɓe ta ba. Kiranmu ga al'ummar Najeriya shi ne su karɓi wannan kyautar da Allah ya yi musu da hannu bibbiyu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa mulkin wannan shugaban ya sanya al'ummar Najeriya da ma makwabtan ƙasashe da suke kewaye da ita dariya har kunne. Sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce ayyana ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC Alhaji Ahmad Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin Najeriya da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi. Allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi ga al'umman Najeriya. Allah ya sa mu amfana daga mulkin shi. Da fatan waɗanda suka faɗi za su yi mubaya'a ga sabon shugaban ƙasar. Allah ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce zaɓe dai an yi an gama, Bola Tinubu ya yi nasara, saboda haka muna yi mishi fatan alheri. Ubangiji Allah ya taya shi riƙo kuma ya yi mishi jagoranci. Amin. Su kuma sauran 'yan takarar Atiku, Peter Obi da Kwankwaso, da fatan za ku zo ku tafi tare don ciyar da ƙasarmu Najeriya gaba. To mun gode masu sauraronmu, ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
Kai yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To a takaicen harkokin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Laraba ya bayyana shakku game da tabbacin cewa Russia da Sin suna kokarin samar da zaman lafiya a Ukraine, inda ya bayyana ra'ayar rashin daukan kwararren matakai daga bangarorin biyu da za su tabbatar da furucin da suka yi don nuna goyon bayan zaman lafiya. Yawan mutanen da suka mutu a sakamakon wani hatsarin jirgin fasinja da ya yi karo da jirgin dakon kaya a arewacin Girka a yammaci ya cimma 36, inda akalla mutum 85 kuma suka jikkata. Jiragen biyu sun yi karo ne a kusa da birnin Tempe, kimanin kilomita 380 a arewacin babban birnin Girka, Athens. A yau Laraba ne Iran ta baiwa jakadun Jamus biyu umarnin ficewa daga kasarta a wani matakin tankiya, bayan da Jamus ita ma ta dau irin wannan matakin a makon jiya. Umarnin ficewar da Jamus ta baiwa jakadun Iran su biyu korafi ne da ya biyo bayan hukuncin kisar da Iran ta yanke wa Jamshid Sharmhad dan kasar Jamus. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani a yau Laraba ya ce Jamus tana mata shishigi akan harkokinta na cikin gida da kuma harkokinta na shari'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya tattauna batun kudurin shirin yin garin bawul da shugaban kasar Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ya samar yayin ziyararsa zuwa kasar a yau Laraba. Kana ya yaba da matakan da aka dauka a kasar ya zuwa yanzu. Da yake ganawa da manema labarai a Tashkent, Blinken ya ce ya bayyana mahimmancin 'yancin 'yan jarida da kuma baiwa 'yan kungiyoyin sa kai dama. Ya kuma tabo batun kokarin da Uzbekistan take yi don kawar da matsalar kamfanonin auduga wanda ake yi wa titiye, inda ya ce wannan babbar nasara ce kuma abun koyi ga sauran kasashe. Blinken ya kai ziyara Uzbekistan ne rana ɗaya bayan da ya gana da takwarorinsa biyar daga kasashen Asiya ta tsakiya.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta, idan ana so a sake sauraron wannan shirin za a iya zuwa shafinmu na intanet, wato voahausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato Facebook, Instagram, YouTube da Twitter. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, Julie Leathers Gresham da suka taimaka wajen hada wannan shirin, sai injiniyoyinmu Al Santos da Kila. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare, idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa, domin ga shirin yau da gobe.